Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla 10 a jiya Juma'a, yayin da ake ci gaba da gwamzar kazamin fada a gabashin kasar, wasu 20 kuma sun jikata. Jama'an Ukraine sun ce akasarin waɗanda suka jikata daga harin makami mai linzamin ya faru ne a garuruwa da ke kusa da inda Rasha ke ajiye makamai masu linzami a gabashi da kudancin kasar. Hare-haren na jiya ya biyo bayan wasu jerin hare-haren makami mai linzami ne da Rasha ta kai da suka yi nisa har cikin yankin Ukraine a shekaran jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare a jiya Juma'a cewa faɗan ya yi kamari a Donetsk, kuma sojojin Rasha ba kawai suna ƙoƙarin cimma nasarorin soja ba ne, suna kuma neman ruguza garuruwa da ƙauyuka. Hukumar da ke sa ido akan makami mai guba ta duniya ta faɗa a jiya Juma'a cewa masu bincikenta sun gano dalilai masu ma'ana da za a iya yarda da su cewa sojojin saman Siriya sun jefa tukunyar silinda guda biyu dauke da gubar iskar Kurolin a birnin Duma a watan Afrilun shekarar 2018, inda suka kashe mutane 43. Wani rahoto da wata tawaga daga kungiyar haramta makamai masu guba ta fitar ya ba da tabbaci na baya-bayan nan cewa gwamnatin Bashar Assad ta yi amfani da makami mai guba a lokacin yakin basasar kasar. Amfani da makamai masu guba a Duma da ma ko ina a duniya ba abu ne da za a amince da shi ba, kuma keta dokokin kasa da kasa ne, inji Darakta Janar na kungiyar sa ido akan makamai masu guba ta OPCW Fernando Arias. Jama'an Siriya ba su amsa kai tsaye kan bukatar jin ta bakin su akan sakamakon binciken ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a Najeriya sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai akan makiyaya ya kai 40. Harin ya faru ne a ranar Laraba a ƙauyen Rukubi da ke kan iyakar jihohin Nasarawa da Benue a Najeriya, yankin da ke fama da rikicin kabilanci da na addini. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ƙaryata ikirarin cewa wani jirgin soji ne ya kaiwa makiyayan harin bama-bamai. Ya kuma ce a ranar Alhamis wani jirgi mara matuki da ba san ko na wane ne ba ya taso daga wani wuri da ba a sani ba. Ya ce ya tura jami'an tsaro yankin domin dakile tashin hankali ko ɗaukar fansa.
I have been on it all night, you know, trying to resolve the matter with chief of defense staff.
Na kasance a cikin wannan daren, ina iya kokarin sasanta lamarin tare da shugaban Hamsan Tsaro da 'yan kungiyar Miyati Allah da dukkan jami'an tsaro, ciki har da kwamishinan 'yan sandanmu, don ganin mun ci gaba da kawar da tashe-tashen hankula da ka iya tasowa sakamakon harin. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro na cibiyar Beacon da ke birnin Abuja, Kabiru Adamu, ya ce hare-haren na iya kasancewa sakamakon bayyana bayanan kuskure ne.
Nobody has a date, not the military, not the government rather, and the Miyati Allah Cattle Breeders Association.
Yace babu wanda ya zuwa yanzu ko soja ko gwamnan jihar ko kuma kungiyar Miyati Allah da ya iya fayyace ko wani irin hari ne. Yace 'yan jarida ne suka kirkiro da wannan dodo da ake kira fula da makiyaya. 'Yan jarida ne suka yi ta bayyana batun hayyakai ga tozarci da hada wannan bayanan. Akwai yiwuwar Rasha za ta nemi taimako daga kasashe da dama don samun taimakon soji a yakin da take yi a Ukraine. Sai dai fadar White House ta ce ba ta da shaida akan wasu rahotanni da aka buga masu ikirarin Moscow ta buƙaci taimakon Taliban a Afghanistan. A wani taron manema labarai a jiya Juma'a, jami'in shirya dabarun sadarwa kan tsaron ƙasa John Kirby ya faɗa muryar Amurka cewa ba zai iya tabbatar da waɗannan rahotannin ba.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ba da fatar an waye gari lafiya na goma ta shi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya zafi zan ce ko ya canjin yanayi yau fa
yau haka ne fa ya bar mutane da rigima
mutane suna bayanin cewa a wannan shekara ne wasu suke ƙara jaddada batun canjin yanayin nan a ce har an shiga watan ɗaya ba a yi dusar ƙarar nan ba ko kadan anan ya zama abun
kuma har aka ce za a yi amma duk da shi ba a yi ba ko
eh haka za a sashe za a yi sai ta zo ta wuce in an yi da gaske ma a yi dan ruwa to masu waɗanda suka saba anan ana bayanin cewa wannan baba wannan dusar kankara da ake tana taimakawa wajen kashe ƙwayayen sauro ƙwayayen diddai waɗansu abubuwan
wasu ƴan kwari-kwari da suka yin addabe mutane
har da maciji
Allah sarki
suna bayyana cewa duk shekarar da ba a yi wannan dusar kankara ba ta ƙarfi ba to za a yi fama da macizai to sai a shirya kenan baba
Allah kiyaye
mu manoma masu jeji a bayan gida
zai ku nemo kankara wani wuri ke don ku zuba
mai maganinsu Allah kare mu yau baba kamar yadda ka ji da magaran muka nufa a jamhuriyar Nijar inda muka karɓi bakuncin wannan fitattun mawaƙiya ƴar jarida mai rubuta wasannin fina-finai ita Zaraba
haka
wato zuwa an jima za mu ji hirar da wakilin mu Tamur Abori ta yi mana da ita da kuma kaɗan daga cikin waƙoƙinta amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da sada zumunci za mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da barka za mu ce baba tunda an yi wannan auren jiya auren raki ne aka yi na iyalan marigayi Alhaji Ibrahim dan Galadiman Maradun wanda aka yi aure jiya din ƴaƴansu Hassana Muhammad Kabir da angonta injiniya Mustafa Ibrahim Umar sai kuma Husaina Hassana da Husaina ne suka yi aure da Maria
auren
MBU kuma yawwa Husaina Muhammad Kabir ita kuma da angonta Lieutenant Muhammad Mabub Allah ya sa Mabub din nan ne haka sunan nan yake
ke haka ne aka daura
wannan auren yawa baba jiya ne aka daura wannan auren
insha Allah
Kaduna to Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma wannan sakon tayi murna zuwa ga iyalan Jibrin Yusuf Shishi da na marigayi Madakin Zazzau Shehu na daurin auren Yusuf Ibrahim Ibrahim da amaryarsa Fatima Zahra Junaidu, wanda za a daura a ranar 4 ga watan gobe, wato February kenan. Yana da kwana 4 za a yi wannan aure, wato mako mai zuwa kenan idan Allah ya kai mu. Za a daura wannan aure ne da misalin karfe 10 na safe a lamba na 45 a unguwar Amaru a gidan Badakin Zazzau Shehu a garin Zaria. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a tayyaba.
Amin sun amin. To baba, daga can kuma bari mu nufi jihar Borno, inda a nan kuma a yau din nan ake daura aure tsakanin iyalan Dala Ahmed Shuwa da na Alhaji Ijibrin Hassan Jidda, waɗanda ake auren ‘ya’yansu Aliko Dala Ahmed da kuma Habiba Ajide Jibrin. Za a yi wannan auren ne kamar yadda na faɗa a yau din nan. Katin gaskiya yadda aka yi shi bana gani shi ma duk da madubi na.
Iko Allah.
Za a daura auren ne dai yau din nan, aka ce wai 777 Housing Estate Maiduguri. To na faɗa ka ina jin mutanen Maiduguri sun san
wurin. Za su gane haka.
Yawwa, to Allah ya sa su ma wannan aure an yi a dace. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin sun amin. Sai kuma saƙon taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Alhassan Barau da Alhaji Maitalma da na Alhaji Yakubu Sulaiman na daurin aure ‘ya’yansu Alhassan Din Muhammad Sani Alhassan Barau da amaryansa Mawadda Sulaiman, wanda za a daura a gobe Lahadi kenan da misalin karfe 10 a masallacin Fatima Farida a unguwar Sawaba, wato a birnin Kumasi kenan. Kada za a yi zama angwanci ne a kofar gidan Alhaji Barau a Yalwa. Mahaifin ango Alhaji Muhammad Sani Barau, gwamnan al'adu da gargajiya na Ghana, da iyalan gidaddiko, wato iyayen ango kenan, sun ce Allah ba da iko isowa, kuma Allah ba da zara'a tayyiba, Allah ba da zaman lafiya.
Amin summa amin. Baba, bari kuma mu nufi zangon gaishe-gaishe. Bari mu fara da wannan sakon da ya fito daga hannun Abbas Ad Mahuta, wanda ya ce yana so a miƙa gaisuwarsa ga ya ce ‘yan majalisarsu kamar haka: Yusuf Dalhatu da Bes da Nasiru Shirehu. ‘Yan majalisar dai sun san kowace majalisa ce. Da Nasiru Sherehu Cherki, sai Ibrahim Sani Wezi da Ibrahim Abdullahi Dash, sai Sani Abdullahi. Kai, sunayen nan baba. Inkiya din nan dai sai a hankali.
Sai a hankali, sai ‘yan majalisa.
Sai ‘yan majalisa, sai Alasan Lawal da Basiru Dahiru, sai Fa’ilu Ɗanladi Mahuta da Usman Malika Mai Ruwa Road Buntuwa, da fatan an tashi lafiya. Gaisuwa a bari ya huce daga Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa, tare da Jamila da Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Aishan Lawal bin Hambali MK Dan Silva Sokoto. Kaji mata su ma sun yi kungiyar haɗin kai.
Lalle ne
ka burge ni. Yawwa,
su ma ba za a bar su a baya ba.
Yawwa, ko burge ni Maimuna. Suka ce a miƙa musu gaisuwar sada zumuncin su zuwa ga Hajiya Beauty NNPC Depot Jos da Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, sai Fatsumu matar Kawu Mai Ruwa Bajuga da Zainab Barista Chole Maskandare, sai Lubabatu matar Shehu Baffa Ruwan Babuje da Hajara matar Gidado Tepo Fulanin Gindin Akwati, sai Adama baban gida Ayuku Fulanin Gindin Akwati da maman Zahatu Mai Kifi a Yalwa, sai maman Murja Mai Masa Yalwa da Mai Dawa Mai Wanki da Guga a Yalwa. Da fatar an tashi lafiya. To ni ma ina muku duk waɗannan mata, ina muku fatan alheri da fatan an tashi lafiya.
Ni ma haka ina musu fatan alheri.
Ai kuwa gwamma ma na gaishe ku.
Sosai kuwa. To sai kuma wannan gaisuwa a bari ya huce da ke cewa, bayan gaisuwa da fatan alheri, ina so a miƙa min saƙon fatan alheri zuwa ga ɗaukacin ‘yan ƙungiyar muryar talaka, musamman shugabanni a matakin ƙasa kamar shugaban ƙungiyar muryar talaka na Najeriya Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, da jami’in bincike na biyu na ƙungiya Abdullahi Balarabe Sokoto, da jami’i na ɗaya Ali Rafkana Gashuwa, sai kuma jami’in kula da walwalar ‘yan ƙungiya Comrade Abdul Wahab Haladu Zarma Hina a Gombe kenan, da kuma PE Muhammad Kajiji Sokoto, sai kuma mai girma Kawun Katsina Hakimin Ketare Alhaji Usman Bello Kankara, sai kuma mai girma babban jojin jihar Katsina mai shari'a Musa Talladi Abubakar, daga Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina, babban sakatarin kungiyar murya talaka na Najeriya. Bari kuma mu shiga birnin Kumasi, inda muka dauko gaisuwar Abali Huce daga gwamnan gargajiya da al'adu na Ghana Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau. Yake gaida sarkin Zango mai martaba, sarkin Zango Kumasi mai martaba Umar Faruk Sa'id Sultan, da kuma sarkin Wangarawa Alhaji Ahmad Watara, da sarkin Bare-bari Alhaji Nasir Alhassan Barau, sai kuma Alhaji Relwanu Alhassan Barau a London, da Alhaji Sumaila mai talma a nan Amurka, da kuma Haji Kande mai talma a London, da Haji Kubra Alhassan Barau tana kasar Jamus, sai kuma Dr. Abdul Rauf shugaban hukumar Pharmacy Pharmaceutical Council kenan a kasar Ghana, da Alhaji Sanusi Marafan Kumasi, da kuma Alhaji Baba Karami kadin sarkin Wangarawa, da kuma saddaunin Bare-bari Alhaji Muhammad Kabiru Alhassan Barau, da baki ɗayan iyalan gidan Alhassan Barau, da kuma gidan mai talma.
To kamar yadda muka faɗa baba, duk mai sha'awa aiko da sako yana iya aiko da sakon shi zuwa ga wannan lambar sako, ko sakon gaisuwa, ko kuma labari a rubuce, ba a karance ba, a rubuce ba a karance ba, zuwa ga wannan lamba sa alamar tarawa sai ɗaya 202-555-796 202-555-796 wannan lamba ce ta aiko da sakonnin Abali Huce, ba lamba ce ta kira ba, domin babu wanda yake daukata, ba waya ce da ake yawo da ita ba, tana zaune a office. To sai mun ji daga gare ku. Baka bayar da muka faɗa, yau mun yi babban kamu.
Haka.
Yau muna da magaran a jamhuriyar Nijar, inda muka karɓi bakuncin uwar gida Hajiya, abokiyar aikinmu, yar jarida, mawaƙiya, marubuciya, mai kamfanin wasannin
fina-finai da haka.
Yawwa, wato Malama Zara Umar, wadda wakilinmu
Tamara Abari ta
samu tattaunawa da ita.
Tunana Zara Umar, kuma ni ce president regional ta AMPAC. AMPAC kungiya ce ta producer. Producer ba.
Na Niger kuna.
Na Niger. An aike ni a nan garin da magaram. Kuma na yi école primaire a nan Medrasa Birni Sud, inda na yi college a CH3 Franco Arab. Kuma bayan na yi aure, tun ina budurwa nake sha'awar harkar film da waka, harkar fina-finai. Tun ina budurwa nake sha'awa, amma kuma ban samu damar yi ba sai daga baya. Na zo na shiga da hwari, na fara da wasa irin na kwaikwayo na daɓe da ake ci a ƙarƙashin turf nazari. Ta wanda ita ta rene ni, ita ta koya min duk abubuwan yau in na ce zan yi tamaka ko zan bigi gaba. To gaskiya zan bigi gaba da turf nazari, saboda
ita kungiya ce ta wasanni.
Kungiya ce ta wasannin kwaikwayo, wanda kuma an santa tana aiki da turawa da dama. To a wannan kungiya ana aka horar da ni, nan na koyi harkar wasannin kwaikwayo. Kuma daga baya tahiya da tahiya, na fara da wasan kwaikwayo, kuma na zo na gama da waƙoƙi. Ina waƙoƙi irin na siyasa da kuma na sarakai. Fara waƙata ma da waƙoƙin sarakai na fara. Na ma sarakai namu na Niger da kuma Najeriya da dama waka gaskiya. Daga baya sai na zo kuma na buɗa wani kamfani mai suna Niger Nigeria Film Production. Wannan kamfanin ya hada harkar film, ya hada harkar waƙoƙi da mawaka da kuma horo daban-daban a cikin wannan kamfani. Na yi aikin rediyo tun daga Niamey Tenere, na zo ne Tenere Zander, na zo na yi rediyon jiha wajen shekara 5. Na ɗan jima dai gaskiya ana taɓa aikin jarida.
yanzu kenan harkar fina-finan dai ne yayi fi karfi.
Yanzu kam gaskiya harkar fina-finai ita ce ta fi karfi a gurina, saboda ni ba ni da wata sana'a ma wannan sana'a ita ce harkar film da waƙoƙi da ita ce na dogara gaskiya.
To ko kina iya gaya mana irin fina-finan da kika yi?
Eh to gaskiya na yi film guda biyu wanda ba nawa bane, kuma a kamfani na da na bude na yi film series NT wanda yanzu haka muna nan muna shirye-shiryen sakin shi insha Allah.
Shi wannan film da kika yi na NT kamar nan ku ɗan Niger ne kuka yi ko kuma da haɗin gwiwa ne kuka yi da ɗan Nigeria?
Eh da haɗin gwiwan artist actor na Nigeria mun kai shi. Akwai actor na Nigeria da muka kawo na Niger muka zo muka yi aikin nan da su.
To shi NT kamar bisa menene yake magana?
NT yana magana bisa ɗan wajen guda biyar. Akwai tazarar sa tazara aihuwa, akwai kuma haraka gaso da haraka tabra da ake huta, da kuma ba ma iya mata dama su yi karatu don su cimma burinsu. Yawwa, su nemi ilimi. Ya sabota mu da dama da dama harkar barace-barace da kuma hatta da nakasassu ba su damar su ma da su a dama da su cikin al'umma.
Yana magana kenan kan ƴanci na iya mace ko kuwa?
Yana magana akan ƴanci iya mace da kuma ba su dama don su cimma burinsu, saboda su tari zaki ga iya mata suna da burukansu wanda suna so su yi karatu su zama abu kaza, sai kuma kiga an dakushe wannan karatun nasu. An kasa musu sun kasa samun dama, an kasa ba su damar da za su cimma wannan burin nasu.
Menene ya kaman turaki shiga kamar haraka fina-finai?
Haraka film abu ne wanda kaman na gaya miki tun ina budurwa, yanda nake ga ana isar da sakonni iri daban-daban. To wannan abin yana burge ni a kullun ta nake ina ni ma ina da damar da zan zo zan ba al'umma, zan wayar ma da al'umma ta kai, zan isar da sako wanda yau zan isar da sakonni in isar da sako al'umma ta saurara kuma ta gani abin nan har su kai in wani abu suke mara su kyau har akai al'umma ta daidaita wannan abin. Ina jin daɗin wannan abu gaskiya.
To kin ce ke producer ce ko? To kamar a haraka aikin producer yaya kika ji, wani irin kalubale kika haɗu da shi?
Na ɗan sha kalubale za a ce kaɗan kalubalen, kuma na rashin tallahi ne gaskiya. Na rashin tallahi ne tunda ɗaukan yauni ki duba wajen aktar wajen 40 da wani abu aka yi aikin nan da su. Aiki ba na kwana ɗaya ba na kwana biyu ba, bangaren abinci, bangaren transport, bangaren biyan 'yan wasa, bangaren akwai abubuwa da dama gaskiya. To kuma dai mun samu tallahi da kuma ɗan bangare kaɗan na rashin bamu haɗin kai wajen yin aikin, saboda akwai inda muka buƙata guraren da mun buƙaci mu yi aikin bamu samu akan lokaci ba. Wannan shi ne matsalar da ta hida mu gaskiya.
To ina maganar nasarori?
To alhamdulillahi gaskiya, tunda yau ko wannan zabe da aka mini a bangaren producer na Shahad da Magaram, aka zabe ni a matsayin shugaba ta kungiya, ita ma wannan nasara ce babba, sai in ce gaskiya alhamdulillahi. Sannan kuma nasara ta biyu, duk babu magabaci wanda yake harkar sinima yau na Niger da bai sanni ba. To wannan ma sai in ce alhamdulillah, na san da dama wasu daga cikin producer, na san da dama daga cikin realizator, directorci na film, abokan aiki da dama. Dai gaskiya wannan ita ma nasara ce babba na kowace jaha, da dama da an san su, an san an yi sanayya da su, ana hulɗa da su daga iya Niger har kuma makwabciya Nigeria.
Malama Zara Umaru, kin ce kina waka, kamar waƙoƙi wani iri da wani iri ne kike yi?
Baba taji abokiyar aiki
ni dai gaskiya waƙoƙinta sun burge ni kwarai da gaske, don tun lokacin da na samu waƙoƙin ban yi wasa da su ba, ina ta saurare ne, ina zuwa ina dawowa.
Yawwa, to inda suka tsaya wannan tambaya da Tamar sai mata za mu tashi a nan mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Banda ita kuma akwai jerin ƴan wasan fina-finai da fitattun mawaka
da za mu haka
barkwanci da kai hira da ke da su, za mu rika kawo muku da ɗaya-ɗaya. Baba, yau ma bakon da muka raka ya dawo wato Shehu Abdullahi Jegebe Tarakin Jegebe.
Masha Allah.
Ya sake zuwa wani
sarkin labarai.
Yauwa sarkin labarai yau baba yau bare bare yake bolin kyale ba zai karin hada fada.
To shike da.
Tarakin Jegebe.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Labarin mu na farko a cikin wannan shekara shine labarin wani babbar bare mai kai kanwa daga Maiduguri yana kai kanwa a Yola yana sayarwa. Wani babbar bare ne a zamanin da lokacin da hanyoyi ba su wadata ba da abubuwan hawa. Sai motoci masu bodin katako da ake kira gwangoro su ne ake hawa ake sufuri da su. Wannan babbar bare tun da sassafe daga Maiduguri ya hawa mota gwangoro aka kama buga hanya ba a sauka tashar Yola ba sai can bayan la'asar da yamma sosai la'asar sakaliya. Ana sauka tasha dan Borno ga gajiya ga gargada ga yunwa ga kishi. Ana sauka tasha kawai sai nufi shagon Hajiya mai sayar da abinci yaje ya zauna. To kai dan Borno ba ka jin turanci ba kai boko ba. Hajiya tana da yara masu hidima mabaki suna kawo musu abinci da ruwa su ma ba su yi boko ba su jin turanci amma suna dan jefa kalmomi wanda suka dan tsinta daga ainihin jama'a. Yariya tazo ta samu malan babbar bare sai ta ce malan wani abinci za a baka. Sai ya ce a sa masa burabisko wato a kawo masa biski. Ta je ta bude kwano ta ce malan biski ya kare sai dai tomorrow. Ta ce to a bani tuwon shinkafa. Shi ma ta bude kwano ta ce tuwon shinkafa ma ya kare sai tomorrow. Ta ce to a bashi wake da shinkafa. Ta bude kwano ta ce wake da shinkafa ma sun kare malan sai dai tomorrow. Ya to a duba ai akwai sakwara a sa masa. Ta bude kwano tace sakwara ma ta kare sai dai tomorrow. To dan Borno tunda baya jin turanci sai ya zaci cewa tomorrow wani abinci ne amma tunda duk abinci sauran abinci masu arha sun kare don haka tomorrow zai yi tsada shi yasa bai kare ba. Ita kuma tana nufin duk abincin da ya tambaya ya kare wato sai dai gobe kenan za a dafa wani. To dan Borno sai ya wayance ya ga cewa to a cikin ransa abincin nan zai yi tsada kuma dan canjin aljihunsa baya da yawa kada a kawo masa abinci ya kasa biya. Sai ya ce mai yarinya to ni duk da dai ban cika son tomorrow ba amma tunda duk sauran abinci ya kare sai tomorrow sako man tomorrow din a bani tomorrow haka nan amma rabin plate zaki sa man. Wato yana ganin shi dan Borno idan aka sa rabin plate dai ba zai gagare aljihunsa ba kada a bashi plate daya ya gagare aljihunsa kuma a samu damuwa.
Kai ba
sai tomorrow. Eh, ya tomorrow wala.
Za ka ci tomorrow baba.
Kwarai.
Ka ce ba, yawa ji a aljanna idan ba fula a aljanna in akwai tomorrow ba.
Tomorrow sai a baki ko kuma hada min fura da tomorrow.
Ko kuma hada min fura da tomorrow.
Ya gwaiwa su kire magana.
Muna godiya kwarai da gaske. Na ga malama Juli na ta gaba da hannu sabili da haka nan za mu ja burki sai kuma Allah Ubangiji ya nuna mana kamar yadda muka ce za ku iya aiko da sakonninku a rubuce. To wannan ta zama hanya mai sauki da za ku iya rubuto da gaishe-gaishen ku ko aiko da ita wannan lamba ta WhatsApp. Yanzu a madadin
Baba Yako Makeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Talaka wa gada ma zabe yana zuwa dama zabi shugabai himma bai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da fadakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.